الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara horon mu a wannan yammaci na ranar Talata 2 ga watan Rajab shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 21 ga watan hudu shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyya Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. Wani misali mutum ne ya zo da wani al'amari a cikin sallah, kuma al'amarin da baya da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali, bayan ya gama tahiyya ta ƙarshe, lokacin da yake addu'o'i sai ya daga hannuwansa sama. Bayan ya gama addu'ar ya ajiye salamci, sai aka sanar da shi kuskurensa. To, menene matsayin wannan sallah da yi? Zai sake ko ba zai sake ba? Ba maganar sake sallah, kuskure ne ya yi, an gane ko? Amma baya daga cikin abin da zai ɓata sallah, ƙari ne ya yi abin da baya da asali a cikin addini, sai dai wannan ba zai ɓata sallah shi ba. Na'am. Wai misali, wai mace idan ta yi sallah da tufafi waɗanda suke bayyanar da al'auratta, menene matsayin sallarta? Kuma menene matsayin sallar matar da ta yi sallah, misali ta yi sallah da mashi a kai? A takaice, abin da muke so mu sani shi dai ƙarin gashi wannan haramun ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci duk matar da take ƙara ma wata gashi da ita wadda ta nema a ƙara mata. A hadisi sahihi yake cewa la'anallahu alwasilata walmustawsila, Allah ya tsine ma macen da take ƙara ma wata gashi, ma'ana makisiyar, walmustawsila, da ita wadda ta nema a ƙara mata gashi. Don haka kuma abu ne sananne, wajibi ne a magana mafi rinjaye a duk lokacin da mace ta gama jinin al'ada ko jinin biki, in za ta yi wanka dole sai ta tsihe kanta. Kaga kasancewar a nan, ita wannan mashigin kanta ba za ta bar ba gashi ya shiga mana ruwa ya shiga ƙarƙashin gashinta kamar yadda ake bukata. Kina har yau tana da janaba da sauransu. Don haka dai kasancewar shi wannan haramun ne, amma ba za a sanya shi ba a matsayin cewa in ta yi sallah da mashi ba ta da sallah, sallah sallah ce ingantacciya. Haramcin sanya mashi daban, kuma wannan matsayin sallah daban. Misali, kamar namiji ne, ya sanya sarka ta zinare ko zobe na zinare yayi sallah. Sallar shi sallah ce ingantacciya. Sanya wannan sarka ta zinare ko zobe na zinare wannan haramu ne. Amma bai bata masa sallah ba. Kamar tufafi na alhariri. Tufafi na alhariri haramun ne namiji ya sa. Idan namiji ya saka a jikinsa yayi sallah, sallar shi ingantacciya ce kuma na kanshi. Laifin sanya tufafin da bai halatta ba ya sa shine tufafi na alhariri. To haka ita mace, misali in ta yi sallah ta bayyanar da al'aurarta, wannan sallah ba ta yi ba, Allah ba zai karba ba, dole sai ta sanya tufafi waɗanda suka dace a shari'a. Don haka haramun ne mace ta sanya tufafin da za su bayyanar da al'aurarta. In ma ya kasance tufafi waɗanda sun matsi jikinta, sifar halittarta ta bayyana. Ko kuma ya zamanto wato tufafi ne wanda yake sarasara kenan, transparent, wanda ake ganin abin da ke bayan shi, wannan shi ma haramu ne. Haka tufafin da za ta sa ba za su kai matsayin inda Allah ya umarce ta cewa dole ta rufe. Domin mace tun daga kokuwar kanta gaba daya da wuyanta har izuwa digadiganta haramu ne ta bayyanar da wani, sawa'an a cikin sallah ko a wajen sallah. Iya abinda Allah ya halitta mata ta bayyana shi ne fuska da tafukan hannu. Ta rufe hannu? Wai mace idan ta yi lalle irin wannan lalle wanda yake na zamani da suke zani, wannan kwata-kwata ado ne wanda kuma bai ya halatta ta bayyanar da shi. An gane ko? Bai ya halatta ta bayyanar da shi. In ta yi irin wannan lalle, dole ne tafin hannunta ta rufe shi, ta buye shi, ta sanya ko safa wadda take ta hannu, don baya halatta ta fito titi tana nuna ma duniya wani zanen lalle da ta yi a jikinta, wannan haramu ne. Domin Ubangiji ta'ala yana cewa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kada mata su yi kokarin bayyana adansu sai dai abin da ya bayyana. Menene ya bayyana? Shine malamai suka ce fuska da tafukan hannu. An gane ko? Haka kuma a gaba yace wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan haka yana daga cikin karkashin lafazin zina duk wani abu da mace take yi na kulliya bai ya halatta ta fito ta nuna ma duniya. Iya wanda ya halatta ta nuna ma shine mijinta. A darasi da ya gabata wani dan uwa yayi tambaya, mun yi alƙawarin ƙarin bayani akan tambayar shi dangane da wato ya ajuje wa ma'ajuj, ya ajuje wa ma'ajuj, wanda tambayar ɗan uwa ta yi wai shin suna daga cikin ƴaƴan Adam ko ba sa daga cikin ƴaƴan Adam. Shine muka masa ishara cewa akwai wani littafi wanda ake kiran shi Ashiratus Sa'a na Yusuf ibn Ubaidillah ibn Yusuf Al-Wabil, wanda a wannan babi na littattafan da suke bayani game da alamomin tashin alkiyama, wannan littafi yana ɗaya daga cikin littattafan da suka fi inganci a wannan baba, saboda ya tsaya ya tankaɗe ya raurayi. An gane ko? Ya haɗa hadisai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan mas'ala ta alamomin tashin alkiyama. Ita kalima ta Ya'juj wa Ma'juj, malamai suna da maganganu biyu a kanta. Wasu suka ce wato sunaye ne guda biyu a ajamiyan waɗanda suke ba larabci ba. Wasu malamai ko suka ce sunaye ne waɗanda suke asalin su larabci ne, Ya'juj da Ma'juj. To waɗanda suka tafi akan cewa asalin sunayen larabci ne suka ce wannan kalima an tsago ta ne daga lafazin ajjatin naru ta ajijan, da suke cewa ajjatin naru ta ajijan, ma'ana wuta ta ruru ruruwa. Domin in aka ce al'ajju shine ma'ana ruruwa ta wuta, ta ajjatin naru ma'ana wuta ta ruru shine ajjatin naru ta ajijan. An gane ko? Ko kuma ya zamanto an ciro shi ne daga al-ujaj. Kalima ta al-ujaj wato shine ruwan gishiri wanda yake ya kai gaya a wajen manda, ma'ana ruwan da yake da zartsi, shine irin ruwan teku, wanda saboda tsabar gishirinsa idan ka gumtsa sai yayi kamar ya fatattaka maka baki. shine ake kiran shi da al-ujaj. An gane ko? Idan aka ce al-ujaj, kenan shine ruwan gishiri, irin ruwa wanda yake na teku. Wasu malamai suka ce daga nan ne aka ciro kalima ta ya'juj wa ma'juj. Wasu suka ce an ciro shi ne daga al-ajj. Idan aka ce al-ajj, shine sur'atul adwi, ma'ana gaggawar gudu, gaggawa a wajen gudu. Wasu kuma malamai suka ce an ciro shi ne daga wato maje ya muji maujal. In aka ce maja bi ma'ana ya ƙaraba, ma'ana shine abu wanda ya ringa raurawa, ya kasa tabbata a gu daya, kamar yadda can cikin suratul kahf ubangiji ta'ala yake cewa wa tarakna ba'dakum yawma idhin yamuju fi ba'd. Ubangiji ta'ala ya ce mun bar junansu a wannan yini ran da suke kusowa cikin sararin duniya. Ubangiji ta'ala yake cewa junansu yana gaurayuwa a cikin juna. To dan haka ita dai kalmar ga waɗanda suka ce kenan larabci ne, wanda suka ce ba larabci bane to ba maganar ka yi bayanin akan ga kalmar da aka tsago su tunda asali ba larabci bane. Su asalin Ya'juj wa Ma'juj suna daga cikin ƴaƴan Adam, an gane ku? Suna daga cikin kenan ƴaƴa na Annabi Adam da Hawwa alayhi assalam. Tare da cewa wasu malamai suka ce Ya'juj wa Ma'juj suna daga cikin zuri'ar Adam amma ba sa daga cikin zuri'ar Hawwa. Menene dalilin su suka ce wai Annabi Adam alayhi salam wato mafarki yayi? Da ya yi mafarki, maniyinsa sai ya gaurayu da ƙasa, sai Allah ya halicci Ya'juj wa Ma'juj, daga wannan kenan mafarki da Annabi Adam. Malamai suka ce wannan magana watsar da ita ya zama wajibi domin babu wani dalili a kanta. Don haka Ibn Hajar, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa Fathul Bari yake cewa walam nara hadha inda ahadin min as-salaf illa an ka'ab al-ahbar wa yarudduhu al-hadith al-marfu' annahum min zurriyyati Nuh wa Nuhum min zurriyyati Hawwa qab'an. Yake cewa ba mu ga wannan magana daga wurin dide da mutum ɗaya daga cikin magabatan kwarai, wanda ya ce wai Annabi Adam ya yi mafarki ne, Allah ya halicci Ya'juj wa Ma'juj daga maniyin da Annabi Adam ya zubar da shi a cikin mafarki, wai ya gauraye da ƙasa. Shi ne ya ce kawai sai dai abin da aka rawaito daga Ka'ab al-Ahbar, ya ce wannan kuwa hadisi marfu'i, tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya sanya kafa ya shure shi, domin hadisi ya tabbatar suna daga cikin zuri'ar Annabi Nuhu, wanda Annabi Nuhu alaihi salam shi ko yana daga cikin zuri'ar Hawwa, wannan babu shakka. An gane ku? Dan haka kasancewar su Ya'juj wa Ma'juj wato suna daga cikin zuri'ar wato Yafus, wanda Yafus wato shine baban Turkawa, wanda shi Yafus dan Annabi Nuhu alaihi salam. Ya'juj wa Ma'juj kenan daga cikin ƴaƴan Annabi Nuhu, su suna daga cikin ƴaƴan Yafus, wanda shi Yafus dan Annabi Nuhu alaihi salam ne. Kenan da Ya'juj wa Ma'juj da At-Turk, Turkawa wanda ake kiran su kenan Magul, to gaba ɗayan su waɗannan ƴaƴan Yafus ne. Dalilin da yake tabbatar da cewa suna daga cikin zuri'ar Annabi Adam, cewa ƴaƴan Adam ne, shine hadisin da yake cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya ƙara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah ke cewa Ubangiji ta'ala a ranar kiyama zai faɗa ga Annabi Adam, Allah ya ce masa ya Adam, ya kai Adam. A lokacin nan Adam alaihi salam sai ya ce labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayk, na amsa maka, na kuma amsa maka ya Ubangiji na, taimakonka da agajinka nake roƙo bayan wani taimakonka da agajinka ya Ubangiji na, wal khairu fi yadayka, alkhairi gaba ɗayansa a hannunka yake. Fa yaqulu, a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya ce da Adam akhrij ba'athan nar, fito da kaso wanda yake na wuta daga cikin al'ummarka, ma'ana ka fito da waɗanda za a tura su zuwa wuta. Ba'ath anan bi ma'ana mabu'us, ka fito da waɗanda za a tura su wuta. Annabi Adam sai ya ce wa ma ba'athun nar, ya Ubangiji na, menene kaso na wuta? Qala sai Ubangiji Ta'ala ya ce masa min kulli alfin 999. Daga cikin dubu, an gane ku, min kulli alfin 999. Ma'ana daga dukkan dubu, daga cikin zuri'ar ka fito min da 999. Shine yace min kulli alfin 999. A cikin dukkan dubu ka fito min da 999, ma'ana dubu ba daya. Manzo Allah yace fa inda hu yashibu sagir, a wannan lokaci ne karamin yaro zaka ga yayi hurhura saboda tsananin yinin alkiyama, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Yaya za ku iya da kawunanku, yaya za ku iya da azabar Allah? Fa kaifa tattaquna in kafartum, yaya za ku iya da yawman wani yini yaj'alul wildana shiba, wanda yake mai da kankanan yara su zama dattawa, in kafartum, in hankun kafirce ma Ubangiji, yaya za ku karata da wannan yini? Wannan tsoratarwa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayansa. Shi ne manzon Allah ya ce fa inda hu yashibu sagir, a wannan lokaci ne karamin yaro zaka ga ya zama dattijo take yake yayi furfura. Wa tadau kullu zati hamlin hamlaha, manzon Allah ya ce a wannan lokaci duk wata mai ciki za ta haife cikinta. Wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara, a lokacin nan zaka ga mutane suna maye. Manzo Allah ya ce wa mahum bi sukara, alhali ko ba abun maye ba suka sha. Walakinna azaballahi shadid, sanadi azabar Allah mai tsanani ita ce take sanya su tangadi, kamar yadda Allah ya faɗa, inna zalzalata sa'ati shay'un azim, yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bi sukara walakinna azaballahi shadid. Qalu, sai sahabbai suka ce wa ayyuna zalikal wahid, ya rasulullahi wane ne daya dayan daga cikin mu wanda zai tsira? An ce a dukkan dubu a fito da 999, wane daya ne daga cikin mu zai tsira? Qala, sai manzon Allah ya ce abshiru, yace ku riki albishir, fa inna minkum rajulan, daga cikin ku mutum dai tak ne za a fito, wa min ya'juja wa ma'juja alf, daga cikin ya'juja wa ma'juja za a fito da wannan dubu ba ɗaya, kenan daga cikin ku mutum ɗaya ne, amma sauran daga cikin ya'juja wa ma'juja. Ash-shahid anan mi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mana Ubangiji Ta'ala ne zai ce ma annabi Adam, daga cikin zuri'ar ka fito min da ka san wuta. An gane ku? Ka fito min daga ka san wuta. Annabi Adam ya tambaya menene ka san wuta, Ubangiji Ta'ala ya ce masa a cikin dukkan dubu ka fito min da 999. To anan manzon Allah sai ya bada labarin cewa daga cikin ya'juja wa ma'juja kenan, a cikin su ne za a fito da wannan adadi. Don haka wannan hadisi abinda yake tabbatarwa, ya'juja wa ma'juja zuri'a ce daga cikin zuri'ar annabi Adam, ƴaƴan Yafus ne dan annabi Nuhu alaihi salam. Kuma haka hadisi sahihi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa anna ya'juja wa ma'juja min waladi Adam, kusan da cewa lalle ya'juj da ma'juj wato suna daga ƴaƴan Adam, ko kuma inna ya'juja wa ma'juja min waladi Adam. Manzon Allah yace lalle ya'juja wa ma'juj wato suna daga cikin ƴaƴan Adam. Wa annahum law ursilu ila an-nas, manzon Allah yace da za a sako su zuwa mutane, a sako su su shigo duran ƙasa, la afsadu alaihim ma'ayishahu, manzon Allah yace wallahi duk rayuwar jama'a gaba ɗaya za su dagargaza ta su bata ta. Walan yamuta minhum ahadun, ɗaya daga cikin su ba zai mutu ba idan suka shigo duniya, illa taraka min zurriyatihi alfan fasa'ida, kafin ya mutu sai ya haifi sama da ƴaƴa dubu. Duk ɗaya idan ya shigo, kafin ya mutu sai ya haifi sama da ƴaƴa dubu. To dan haka wannan hadisi shi ma abin da yake tabbatarwa cewa suna daga cikin ƴaƴan Adam. Kenan waccan magana ta cewa suna daga cikin ƴaƴan annabi Adam, ba sa daga cikin ƴaƴan Hawwa, domin mafarki ne wai Adam yayi wannan kwata-kwata wannan magana babu dalili akan ta. Asali dai ƴaƴa ne na Yafus dan Annabi Nuhu alaihi salam, wanda shi ko Annabi Nuhu alaihi salam babu shakka da ne na Annabi Adam da Hawwa. Karin fa'ida abin da ya shafi sifofin su, wato ya zo hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke bayyanar mana da sifar ya ajuju wa ma'ajuj, wato suna kama kwarai da gaske game da jinsin su, wato su ne Turkawa algatam wanda ake kiran su almagul. Ai akwai kasa wanda ake kiran ta Mongolia a yau. To waɗannan waɗanda ake kiran su magul Turkawa ne, amma mutanen magul ake kiran su at-Turk al-Magul. To yanda kaga waɗannan Turkawa na magul haka, wato ya juje ma juje suke. Manzon Allah ya siffanta su a cikin hadisai ingantattu. Manzon Allah ya bayyana cewa sigarul uyun, suna da kankanan ido, kankanan ido irin na shinuwa haka suke da shi. Sannan manzon Allah ya nuna cewa kuma zilful uyunu, wato suna da kankanan hanci, hancin su kankanan hanci gare su. Sannan kuma kasancewar su sahabu shu'ur, suna da jan gashi, gashin su galibi ja ne ba baki bane. Sannan irabul wujuh, suna da fadin fuska. Manzon Allah sai yake bayyana cewa fuskar su yanda ka san garkuwa haka take. An san garkuwa ko mu kamanta da faifai, faifai wanda ake bakace da shi, duk da cewa faifai ya kaura, yaran yanzu wani ma ba zai san ba menene faifai. To yanda ka san huskar su yanda ka san kenan faifai haka take, ko mu ce yanda ka san garkuwa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi wanda yake sahihi. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda hadisin yake cikin musnad na al-Imam Ahmad, riwaya ta Ibn Harmala, shi kuma daga khalasa take cewa khatab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun usbu'ahu min ladghati aqrab. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi khutba, manzon Allah ya nadi ya tsarshi game da halbi na kunama da ta masa. Fa qala, sai manzon Allah yace, innakum taquluna la adwa, lalle ku a yau kuna fada kuna cewa ba makiya, makiya sun kare. Manzon Allah yace, wa innakum la tazaluna tuqatiluna adwa, kusan da cewa ku ba za ku gushe ba kuna yakar makiya. Hatta ya atiye ya ajuju wa ma'ajuj, manzon Allah yace sai an kai lokacin da ya ajuj da ma'ajuj wato suka bayyana. Manzon Allah yace iradul wujuhi, wato masu fadin fuska ne, sigarul uyuni masu kankanan ido, shuhubush shi'ab wato masu jan gashi, min kulli hadabin yansidun, manzon Allah yace daga dukkan wani tudu da dukkan wani kwararo zaka ga suna shigowa duniya lokacin da kiyama ta kusanta, lokacin da wannan katanga za ta rubuce. Ka'anna wujuhahumul majanul mutraqa, manzon Allah yace kace wato fuskokin su, manzon Allah yace kace garkuwa ce wanda kenan aka dake ta aka lambasa ta har ta juya haka, wanda mai wannan mayaki yake kare gangan jikin sa game da makamin abokin gaba, yanda ka san kamar faifai haka take. To haka fuskokin su yake. Haka in ka kalli mutanen Mongolia a yau zaka ga cewa suna da kankanan ido, sannan huskokin su kuma huska ce wanda take tafar, gashin su zaka ga kuma ya karkata zuwa sha, kamar misali wajen madigar gashin su inda yake rabewa irin na in China kenan, zaka ga gashi ne wanda yake jijjawa. To wannan sifa ta su ita ce sifa wanda take tabbatacciya a cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka wasu malamai sun ambata wasu hadisai da wasu athar, amma galibin su hadisan da'ifai ne wanda suke bayyana cewa su ya ajuju wa ma'ajuz kusan kala uku ne. Daga cikin su akwai waɗanda suke masu manyan jiki yanda ka san manyan itace haka suke. Wasu daga cikin su zaka same su cewa wato tsawon su wato zira'i hudu ne, kuma cikin kamun hudu fadin jikin su sai kai zira'i hudu, ma'ana metri biyu, kuma tsawon su metri biyu. Wannan na dangin daga cikin su sun kuma manyan kunnuwa gare su, wato wai za su shimfida kunne ɗaya kuma mutum ya rufa da ɗaya haka suke, su shimfida kunne ɗaya sannan su rufa da ɗaya. wasu dalilan da suka zo wanda gaba ɗaya ba su inganta ba cewa wai wanda yake mai tsawo a cikin su wai ɗani ɗaya ko ɗani biyu wai gajejjeru ne an gane ko a'a wai dukkansu yanda suke wani bai wuce ɗani ɗaya wani bai wuce ɗani biyu wanda ya fi kowanne tsawo daga cikinsu shi ne ɗani uku to waɗannan duka ba su inganta ba wannan bayani da muka yi a baya kenan shi ne su ne dalilan ingantattu waɗanda suka bayyana sifofinsu a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun karanta hadisan da malam ya zo mana da su waɗanda suke tabbatar mana wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne sifa ta ɗaukaka wanda mun yi bayani tun a baya ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala kala uku ce kala na farko mai cece uluwu zat ɗaukaka ta zati ma'ana Ubangiji ta'ala da zatinsa ya ɗaukaka akan al'arshinsa kamar yadda ya bada labari inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh kamar yadda ya ce ar-rahmanu 'alal arsh istawa wanda sai da Allah ya bayyana mana a wuri bakwai a cikin alkur'aninsa cewa ya tabbata akan al'arshinsa to wannan ɗaukaka akan al'arshi ɗaukaka ce daga cikin nau'ikan ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana uluwu zati ɗaukaka ta zati Allah da zatinsa ya ɗaukaka akan al'arshinsa nau'i na biyu uluwu sha'an in ma ka ce uluwu sha'an ko ka ce uluwu al-qadar ɗaukaka ta matsayi ko kuma ka ce ɗaukaka ta lamari ma'ana duk wani lamari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala lamari ne wanda yake maɗaukaki babu aibi ko tawaya ko wani kaskanci tattare da shi duk wasu sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifofi ne waɗanda suke na kamala babu aibi babu tawaya tattare da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da dukkan lamarinsa kenan shi ne uluwu sha'an ko ka ce uluwu al-qadar ɗaukaka ta sha'ani ko ka ce ɗaukaka ta matsayi nau'i na uku shi ne uluwu al-qahar ma'ana ɗaukaka ta rinjaye wanda kowa da komai Ubangiji ta'ala shi yake sama da shi da rinjaye kowa da ka sani da komai da ka sani karkashin mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake Ubangiji ta'ala shi yake tuka kowa da komai abinda yake so shi yake wakana duk abinda bai so ba bai yi nihi ba ba yanda za a yi wakana dan haka yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Ubangiji ta'ala shi ne mai rinjaye sama da bayansa ma'ana gaba ɗayan su a karkashin jimki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suke ko kuma mu ce cikin jimki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suke kamar yadda can Allah yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru to shine malam ya zo mana da hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin da ya shahar da cewa hadisul jariya an gane ko kamar yadda hadisin Umar na wanda Jibrilu alaihi salam ya zo ya tambayoyi me ake ce masa hadisu Jibril to dan haka wannan hadisi yafi shahara da cewa hadisul jariya wanda hadisin na cikin sahihu Muslim riwaya ta Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami Allah ya kara masa yadda kamar yadda al-Imam Abu Dawud da al-Imam an-Nasa'i su ma sun fitar da hadisin Muawiya Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana na tafi wajen dabobi na da wata kuyanga ta take kiwon su anan kusa da dutsen Uhud an gane ko akwai wata baiwarsa tana masa kiwon dabobinsa wato anan gab da dutsen Uhud zuwan da nake yace fa wajadtu dhiba qad asaba min hashatan sai na taradda wato kilkici ko mu ce kura wato tawarci ɗaya daga cikin tumakansa yace wa ana min bani adama asifu kama ya asifu yace ni ko dan adam ne in na kan samu damuwa na fata rai mai bakin ciki kamar yadda ƴaƴan adam dabi'arsu ce da halin su in mutum abin damuwa ya same shi ya damu me za a yi yace fasakaktuha sakka sai na kashe ta da mali. An gane ku sakka shine wato mali kenan, shine can yake cewa wa mar'atuhu qa'imatu fa bahikat, ko kuma da yake cewa fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim, can cikin suratu dhariyat fa sakkat wajhaha, shine anan yace fa sakaktu ha sakka, yace sai na kashe ta da mali. Umman saraftu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, na bashi labarin lamarin da ya wakana. Fa aghma zalika alayya, wannan al'amari sai ya girmama a kaina. Manzon Allah ya nuna damuwarsa da bacin ransa game da abin da na aikata. Lokacin da shi Muawiya ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin haka ba, ya nuna damuwarsa, sai ya ce a fala'u tiku haya rasulullah, ya manzon Allah yanzu ba zan yantar da wannan baiwa tawa, shawara yake nema ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala bala ji'ini biha, manzon Allah ya ce kwarai ka yantar da ita shi yafi dacewa, amma kafin ka yantar da ita manzon Allah ya ce zo mun da ita. Qala sai Muawiya ya ce fa ji'itu biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan baiwa tawa. Fa qala laha, manzon Allah yace da ita, aina Allah, a ina Allah yake? Qalat, sai ta ce fi sama, Allah a sama yake. A wata riwaya ingantacciya, fa asharat bi yadiha ila sama, sai ta yi nuni da yatsarta ta ce Allah a sama yake. Qala man ana, manzo Allah yace to ni ko wani ne? Qalat anta rasulullah, sai ta ce kai manzo ne na Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala sai manzo Allah yace a'tikha fa innaha mu'mina, manzo Allah yace maza yantar da ita, wannan mu'mina ce. Mun yi bayani a baya, wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yake nuna mana halaccin tambaya a ina Allah yake, ka zo da lafazin aina, istifham, ma'ana aina Allah, ka ce a ina Allah yake. Sabani ga 'yan bid'a cewa wai ba ka ce ba aina Allah a ina Allah yake, domin ita aina ana istifham da ita anil makan, kenan kamar ka nuna cewa Allah yana da jaha ga wajen da yake. Wanda kuma nasi ne ya tabbatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jiha, amma jihar sama. An gane ko ba ƙasa ba yake, ba kudu ba yake, ba arewa ba yake, ba gabas ba yake, ba yamma ba yake, sama yake, kamar yanda ya faɗa, kuma kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Amma mun yi sanin cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya kewaye da kowa da komai, babu abin da ya isa ya kewaye da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma samar da yace ya daukaka akan al'arshinsa, mun yi imanin sama bata kai matsayin da zata dauki girman Ubangiji subhanahu wataala, amma mun yi imanin cewa shi ya fada, kuma haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya fada. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kasan dalili ne akan cewa, wato shine dalili ne wanda yake tabbatar da daukakar Ubangiji subhanahu wataala akan al'arshinsa, da yace Allah, da tace Allahu fis samai, Allah a cikin sama yake. Fi anan sai ka dauke ta bi ma'ana ala, an gane ku, domin harfi ne daga cikin huruful jar, shi kuma yanubu ba'dahu an ba'd, junansu yana mai ma juna, kamar yanda can da yake cewa wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, lalle ne yace zan tsire ku fi juzu'in nakhli, ai ala juzu'in nakhli, an gane ku, ai ala juzu'in nakhli. To dan haka nan da yace Allahu fis sama'i, ai Allahu ala sama'i, me ake nihi da as-sama anan? Ai al-arsh, domin a larabci in aka ce as-sama duk abin da yake rika ya maka rumfa to sunan shi as-sama. Kenan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da daukakar Ubangiji subhanahu wataala akan al-arshinsa. Sannan wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna cewa duk wanda ya tabbatar da irin wannan shaidawa, to za a wadatu da imaninsa. Duk wanda ya tabbatar da cewa ya san Ubangijinsa, Ubangiji ta'ala saman mene ga inda yake, kuma ya tabbatar da matsayin Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala, to wannan za a wadatu da imaninsa. Sabani ga al-mutakallimun, an gane ko ɗan falsafa kenan, wanda su ne kamar dawa'id kin da suka karkace ma aqidar ahlus sunna wal jama'a, wai cewa farko a wajen imani abinda za a sa mutum waye yayi nazari yayi tunani, wai kai amfani da hankalinka, wai ka gano a ina u ka gano ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Wanda malamai sun faɗa kasancewar sanin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan fitira ce wanda Allah ya halicci bayansa. Kowa da Allah ya halicce shi, Allah ya kimsa masa, ya san akwai ubangijin da ya halicce shi, kuma ya san a inda yake. An gane ko? Kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa, hatta da Fir'auna ai musu yayi, ga annabi Musa ya ce masa wa man rabbul alamin, wane ne ko ubangijin halittu? Annabi Musa ya ce masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Shine Allah yake faɗa mana wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wa jahadu biha, sun yi musu game da kadaita ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Fir'auna da mabiyansa. Ubangiji ta'ala ya ce wastayqanatha anfusuhum, wato zukatansu kwa ta yi yaqini, ta sakankance, ta san akwai ubangijin da ya halicce su, kuma sun san a ina wannan ubangiji yake. Kawai girman kai ne, zalunci ne da dagin kai. Shine Allah ya ce wa jahadu biha wastayqanat biha anfusuhum zulman wa uluwa. To dan haka ai akwai ya gabata lokacin da shi Fir'auna yake muhawara da annabi Musa, yake kalubalantar annabi Musa, shine yake fada ga wazirinsa, yace ya hamanu bin li sarhan la'anni ablughu al-asbab asbab as-samawati fa aqali ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba. Ya gaya ma babban mafadin sahaman, yace masa gina mun suru wanda yake mai tsawo, yace in hau wannan suru me iya yiwuwa inna hauzan isa hanyoyin sama in je ille ko ubangijin annabi Musa. Domin Musa ya ce mun wai Allahn shi a sama yake, ni ko ina zaton cewa annabi Musa magariyaci ne. Kaga fitira ce shi kanshi Fir'auna ya san a inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. Dan haka manzo Allah ya ce mana kullu mauludin yuladu ala alfitra, duk wani da ake aihuwarsa ana aihuwarsa ne akan fitira, ma'ana sanin Allah. Kowa ya san akwai ubangijin da ya halicce shi, kuma shi ya cancanta a bauta masa. Inda za a bar mutum akan fitirar shi ba a canza masa ba, to zai tashi akan ya san ubangijin shi, ya san cewa ubangijin shi shi kadai ya cancanta a bauta masa. Dan haka manzo Allah sai ya ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, mahaifansa in Yahudawa ne su maida shi ba Yahudi, in ƴan mushaw ne su maida shi dan mushaw, in maguzawa ne su maida shi ba maguje. To dan haka ita wannan baiwa fitira ce. Manzon Allah ya tambaye ta aina Allah, a ina Allah yake? Tace masa Allahu fis sama, tace Allah a sama yake. Ni ko wane ne? Tace masa kai manzon Allah ne. Yau za mu tashi kenan hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن كبد وجهه ولا عن يمينه فإن الله كبد وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اكبر اني الدين واغنيني من الفطر رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. Malam Allah ya ji kansa ke cewa da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul imani, manzon Allah ke cewa mafificin imani ma'ana kololuwarsa anta alama shine da zaka yi sanin annallaha ma'aka, cewa Allah yana tare da kai haifu ma kunta duk a inda ka kasance, sawa'an akadaice kake ko a cikin jama'a, duk inda kake ka tabbata cewa Allah yana tare da kai. Don haka ko duk wanda ya san cewa Allah yana tare da shi a duk inda yake, ba za ka samu bambanci tsakanin lokacin da yake cikin jama'a da lokacin da yake kadaici. An gane ko? Yanda yake tsoron Allah a gaban jama'a, to haka in ya kadaita zai kiyaye dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce afdalul imani, ma'ana fiyayyen imani, ko kuma ka ce mafificin imani. An gane ko? Anta alama ya ce shi ne da za ka yi sanin annallaha ma'aka, cewa Allah yana tare da kai haitsu makunta duk a inda ka kasance, ka tabbata cewa Allah yana tare da kai. Kenan ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a ɓoye da bayyane, duk inda kake ka tabbata cewa Ubangiji ta'ala yana kiwonka, ya san me kake shukawa. Malam sai yake cewa hadisun hasan, wannan hadisi ne kyakkyawa, akhrajahu at-Tabarani, wato al-Imam at-Tabarani shi ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Mu'jam. An gane ko? Yana da ma'ajin guda uku, akwai al-mu'jamul kabir, akwai al-mu'jamul sagir, sannan akwai al-mu'jamul awsat. Illa kasancewar wannan hadisi ya fitar da shi a cikin kenan mu'jamul kabir da kuma al-mu'jamul awsat, ta hanyar wato Ubada ibn Samit. Sai dai kasancewar hadisi ne ba'ifi, domin akwai wani marwayaci shine Usman ibn Kasir, shi ya kadaita da riwayar hadisin, kamar yanda al-Imamu al-Haythami a cikin littafinsa Majma'uz Zawaid yake cewa lam ara man zakarahu bi sikatin wala jar, yace ban ga ba wani malami daga cikin malamai wanda ya yabe shi balantana ya fallasa shi. Duk marwayacin da aka samu ba yabo ba fallasa ta malamai akan shi, to wannan ana kiran shi majhulul hal. Duk hadisin da aka samu marwayaci majhulul hal, to wannan hadisi matsayinsa hadisi ne ba'ifi. Don haka al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi shima a cikin littafinsa al-Asma'u wa Sifat. An gane ko? Ta hanyar shi Usman ibn Sa'id ibn Kathir. Don haka kasancewar wato a cikin sannan hadisin alai wannan Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin littafinsa Hilyatul Awliya. Shi kuma a cikin sanadinsa akwai wani marwayaci shine Nu'aym ibn Hammad. Dan haka shi ma kasancewar Nu'aym ibn Hammad, wato malaman hadisi sun raunana shi. Ibn Hajar a cikin At-Taqrib yake cewa saduqun yukhdi'u katiran, wato mai gaskiya ne sai dai yana kuskure da yawa. Wannan kuma martaba ce kusan ƙasa daga cikin wannan martaba wadda take ta at-ta'dil, wato a cikin martabobi na marwayatan hadisi. Don haka a takaice dai hadisin bai inganta ba, don haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana hadisin a cikin Ba'iful Jami. An gane ko? Inda ya inganta hadisin me yake nunawa? Wato shine ma'iyya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk da cewa malam ya zo da shi ne a matsayin tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata sifa wadda ya tabbatar ma kansa, ita ce ma'iyya, cewa Allah yana tare da bayinsa. Don kar ka fahimci cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa kuma bai san abin da yake gudana a duran ƙasa, to Allah yana tare da bayinsa. Amma me ake nihi Allah yana tare da bayinsa? Ma'ana yana tare da su da sanin sa da kudirar shi, ma'ana Allah yana sane da duk abin da bayinsa suke shukawa, kuma Allah yana da iko akan damkar koma wane ne, a koma ina yake, a koma wane lokaci, ba wanda ya isa ya tsere wa Allah. Wanda mun yi bayani tun a baya, ma'iya kala biyu ce, akwai ma'iya amma akwai ma'iya khasa. Ma'iya amma cewa Ubangiji Ta'ala yana tare da bayinsa gaba daya na kwarai da waɗanda suke na banza, lalatattu kenan. Yanda Allah yake sane da muminai waɗanda suke cikin masallatai suna kadaita shi a cikin ibada, haka ya san dukkan wasu kafirai da duk wasu arna da duk waɗanda suka kangare masa, a koma ina suke Allah yana sane da su. Yanda Allah yake da ikon damkar mumini, yana da iko akan damkar kafiri, kenan kowa Allah yana tare da shi, wannan ita ce ma'iya amma. Akwai ma'iya khasa, shine Ubangiji Ta'ala yana tare da bayinsa na ƙwarai muminai, ma'ana da kula da basu ƙarfin gwiwa, da basu taimako da agaji, kamar yadda yace inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, da la tahzan inna Allaha ma'ana, da fadarsa inna ni ma'akuma asma'u wa ara, da fadarsa inna ma'i rabbi sayahdi. Wannan ayoyi gaba ɗaya abinda suke tabbatarwa ita ce ma'iya wadda take khasa. A taƙaice kenan wannan hadisi, duk da cewa bai inganta ba, amma ma'iya ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala tare da bayinsa wannan abu ne tabbatacce a cikin Al-Qur'ani da Sunna. Ubangiji Ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa, amma yana tare da bayinsa, ma'ana yana sane da duk abin da suke aikatawa, kuma yana da iko akan damƙarsu. Shine mai risala a cikin muqaddimarsa da yace wa annahu fawqa arshi al-majid bi zatihi, sai yace wa huwa fi kulli makani bi ilmihi, Ubangiji Ta'ala da zatinsa ya daukaka akan al'arshin sa, yace amma cikin kowane wuri akwai sanin Allah, ma'ana Allah yana sane da duk abin da yake cikin samai bakwai da duk abin da yake gudana a cikin kasai bakwai, kuma babu wani abu da yake gagarar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ardh. Sannan sai ya ce wa qauluhu, da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila salati, manzon Allah ya ce idan dayan ku ya tashi zuwa sallah, fala yabsuqanna qibla wajhihi, ma'ana idan dayan ku kenan ya kabbara sallah, manzon Allah ya ce fala yabsuqanna qibla wajhihi, kada yayi kaki wato gaban fuskarsa, magana ko in har ya kama kai kaki ko mu ce kai tuhi, domin lafazin fala ya busqanna an ciro shi ne daga albusaq, idan aka ce albusaq shine tuhi ko kuma ka ce kaki, yanda mutun zai ka koma jina shine yace fala ya busqanna qibla wajhihi, manzon Allah yace kada yayi tuhi gaban fuskarsa, wala an yaminihi, manzon Allah yace kuma kada yayi a damarsa. Micece hikima, manzon Allah sai yace fa inna Allaha qibla wajhihi, domin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shike gaban fuskarsa, duk lokacin da mutun ya kabbara sallah to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana gabatar bawansa, shine manzon Allah yace fa inna Allaha qibla wajhihi, domin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wato shine a gaban fuskarsa. Kamar yadda a cikin wani hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit, Ubangiji Ta'ala na kafa fuskarsa, fuska mai karamci wadda ta dace da girmansa, ga fuskar bawansa a lokacin da ya kabbara sallah, matukar bawan bai ringa waiwayi ba, Ubangiji Ta'ala yakan fuskanto bawansa. To shine annabi manzon Allah yace fa inna Allaha qibla wajhihi, domin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shike gaban fuskarsa, walakin an yasarihi, manzon Allah yace in har ma zai yi kakin wato yayi a hagun kirsa, aw tahata qadamihi, manzon Allah yace ko kuma wato yayi kakin kasan diddigen shi sai ya taka ya murje, wannan kenan a masallatan da kasa ce ko tsakuwa ce babu shimfudu, an gane ko, imma kayi a hagun kinka ko kuma kayi a kasan diddigen ka sai ka taki, amma in masallatai ne waɗanda suke da shimfudu, manzon Allah ya nuna mana yanda zaka yi, sai ka janyo gefin mayafinka sannan sai ka yi kakin manzon Allah ya nuna mana a hadisi sahihi sai ka murje ka murje ka dunka haka sai ka maida. Shi ne wasu suke cewa hikima da ake yin aljihun gaba kenan, shi ne dan ka dan sanya mushuwar in kaki ya kama ka a cikin sallah ka dan wannan ka yi shi a cikin aljihunka, ko kuma ka hudu mushuwar kin in ka goga sannan ka maida shi. Shi ne hikima game da yin aljihun gaba da ake yin shi. Mun ko sai muka dauke shi kayan ado ne kenan. Shi ne anan manzon Allah ya nuna mana walakin an yasarihi, sai dai mutum ya yi a hagun kinsa auta hata badanihi, ko kuma ya yi ya murye ya danne shi kenan da kasan diddigarsa kenan sai ya binne shi. Wannan kenan kamar yanda malamai suka yi bayani, idan masallatai ne wanda babu kenan shimfiɗa, an gane ko? Kenan anan haka mutum zai yi sai ya binne shi. Wannan kenan ana maganar in ya kama dole kana cikin sallah ne to haka za ka yi. Amma in ya kasance masallatai suna da shimfiɗu kamar yanda muka yi bayani haka za ka yi, kenan ka yi shi a jikin tufafinka sai ka murje ko ka dinke haka sai ka maida shi, kamar in mayafi ne da sauran shi. In mushuwar ne ko ka huddo ka yi, in ya so ka maida shi a aljihunka. To wannan hadisi me yake nunawa? Yana nuna mana cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da bayansa, domin a nan manzon Allah ya faɗa ya ce fa inna Allaha qibla wajhi, wanda kuma Allah ya faɗa walillahi al-mashriqu wal-maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, magudar rana da mafatarta gaba ɗayan su mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, duk inda kuka juya fa samma wajhullah, an gane ku? Can inda kuka juya wato fuska ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana duk inda kuke, ma'ana kamar mu da muke a nan alkiblar mu ina ce? Gabas. To idan muka kabbara sallah Ubangiji ta'ala yana fuskantar mu, kamar yanda yace fa inna Allaha qibla wajhihi, kamar yanda a wancan riwaya ce fa inna Allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi, wanda yake gabacin Ka'aba yamma zai kalla, shi ma Ubangiji ta'ala yana fuskantar shi. Wanda yake kudancin Ka'aba arewa zai kalla, an gane ko? Wanda yake arewacin Ka'aba shi kuma kudancin ta zai kalla, kudu zai kalla. To shine yace walillahi al-mashriqu wal-maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, duk inda kuka fuskanta wato fuska ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuka fuskanta, ma'ana Ubangiji ta'ala na fuskantar bayansa a duk lokacin da suka kabbara sallah. To yene hikima da yace kar ayi a hagu, domin ya tabbata a hadisi sahihi riwaya ta Abu Huraira, wanda hadisin na cikin sahihul Bukhari, manzo Allah yace fa inna an yaminihi malaka, domin a damar mai sallah akwai mala'ika na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a tsaye, dan haka dama ta fi hagu. Dan haka manzo Allah ya nuna mana sai dai kai a hagu ko kuma kai a kasan diddigenka. Wannan hadisi a takaice kenan yana nuna mana cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da bayinsa, an gane ko? Yana tare da bayinsa, domin Ubangiji ta'ala na gaban mai sallah, na mai fuskanta, yana mai fuskantar mai sallah a duk lokacin da ya kabbara sallah. Kuma kasancewar wannan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗa mana, kuma a baya shine ya faɗa mana cewa Allah a sama yake. Abu ne kuma sananne a wajen mumini cewa shari'a alkur'ani da sunna babu tuka da warware a cikin su. Manzon da yace mana Allahnmu a sama yake, kuma shine ya gaya mana cewa duk lokacin da mai sallah ya kabbara sallah Ubangiji ta'ala yana fuskantar sa. Dan haka malamai suka bi hanyoyi kusan guda uku game da hada tsakanin hadisan da suka tabbatar da cewa yana sama sannan kuma yana mai fuskantar bayansa, cewa shari'a ita ce ta tabbatar da cewa Allah a sama yake, kuma ita ce ta tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala yana mai fuskantar mai sallah a duk lokacin da ya kabbara sallah. Ita kuma a shi ku alkur'ani da sunna babu tuka da warwara, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce a fala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Fuska ta biyu malamai suka ce ai abu ne wanda ke yiwuwa abu yana sama da kai kuma ya zamanto yana daidai da fuskarka. Malamai suka ce ku kalli rana, halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lokacin da rana ta je hudowa, idan ka yi tsaye a samanka take ko a gabanka take? A gabanka take. haka lokacin da rana ta je fadawa idan ka waiwaya yamma rana zaka ga a gabanka take ta fuskance ka kuma tare da cewa a sama take ga ta in ta je huduwa tana gabanka kuma in ta je fadawa tana gabanka to wannan fa halitta daga cikin halittun Allah ina ga Ubangiji mahaliccin kowa da komai walillahi al-masalul a'la sannan kasancewar wannan abu hallo ba abu bane ba wanda za a ce ba zai yiwu ba ga mahalicci Ubangiji subhanahu wata'ala domin Allah ya faɗa mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake kama da Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka kenan wannan al'amari ne wanda yake mumini dole ya leka wuya dole ya yi imani domin shari'a ta faɗa ita tace ya daukaka akan al'arshi kuma shi ya faɗa yace yana mai fuskantar bayinsa an gane ko sannan wancan hadisi da ya gabata kenan ma'iya ta Ubangiji subhanahu wata'ala shine Allah yana tare da bayinsa game da ilimin sa da kudurar shi akan kowa da komai kuma wannan yana nuna mana duk lokacin da ne sallah ya kabbara sallah Ubangiji ta'ala yana mai fuskantar shi shine yake gaban sa dan haka manzo Allah yace kar ka yi kaki a gabanka kuma kar ka yi a damarka sai dai ka yi a abokinka kuma haka manzo Allah ya faɗa yake cewa innal musalliya yunaji rabbahu lalle mai sallah yana ganawa ne da Ubangijinsa in bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Ubangiji ta'ala sai ya ce hamidani abdi har zuwa ƙarshen hadisi to wannan Allah yana mai fuskantar ka kuna ganawa da shi kana faɗa yana faɗa to wannan shi ma abin da yake tabbatarwa maƙiya ta Ubangiji subhanahu wata'ala tare da bayinsa sannan sai ya ce wa qauluhu da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi manzon Allah ya ce ya Allah ya Ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai an gane ko rabbu yana daukan ma'anar khaliq mahalicci yana daukan ma'anar wato shine wannan yana daukan ma'anar al-musli ma'ana mai inganta abu sannan yana daukan ma'anar al-malik sannan kuma yana daukan ma'anar al-ma'bud amma ma'anar sa anan in ma ka bashi ma'anar khaliq ko ka bashi ma'anar malik Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi ya Allah ya mahaliccin sammai bakwai da ƙasai bakwai ko kace ya mamallakin sammai bakwai da ƙasai bakwai kamar yadda yake lillahi mulku samawati wal ard wa rabbal arshil azim ya ubangijin al arshi wanda take mai girma nan kuma rabbu sai ka iya daukan shi a ma'anar sahib wa rabbal arshi ya ma'abucin gadan sarauta mai girma ko kace ya mahaliccin al arshi wanda take mai girma ربنا ورب كل شيء ubangijin mu ubangijin dukkan komai at-ta'mim kenan ba da takhsis bayan ya ce ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai ubangijin al'arshi mai girma sai ya ce rabbana wa rabb kulli shay'in kaga a lafazin kulli shay'in sammai bakwai da ƙasai bakwai da al'arshi gabaɗaya sun shiga shine ya ce wa rabb kulli shay'in rabbana ya ubangijin mu wa rabb kulli shay'in ya ubangijin dukkan komai falikal habbi wan nawa ya ubangijin dake fasa kwaya domin tsuro ya fito wan nawa ya ubangijin dake fasa kwaikwayo domin itaciya ta fito shi lafazin al-hab ana amfani da shi wato akan duk abinda ake shukawa shi kuma lafazin annawa duk abin da ake dasawa na itace yanzu misali idan ka dauki kamar kwakwa irin su goruba irin su dabino dan dabino da sauransu wannan duka annawa ake kiransu saboda me yasa itace kenan duk abin da za a shuka shi dana itace ya shi annawa ake kira shi amma in shuka ce kamar irin su shinkafa su hatsi su dawa da sauransu wannan shine ake amfani da lafazin alhab shine yace faliqal habbi ya ubangijin dake fasa wato kwaya domin tsuro ya fito wannawa ya ubangijin dake fasa kwaikwayo dan itaciya ta fito wannan ko duka kudura ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala zaka dauki kwaya misali ta shinkafa ko ta hatsi ko ta wake ko ta dawa gata a bushe take ba ta wani karuwa ba ta wani daduwa amma da izinin Ubangiji da hikima ta shi da zaran an yi ruwa ka binne wannan kwaya, Ubangiji subhanahu wata'ala zai fasa wannan kwaya, daga cikin wannan kwaya tsuru zai fito, wanda inda zaka fasa wannan kwaya bayan da za a yi kaga wannan tsuru a cikinta. Amma hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da kudurar shi, idan aka shuka wannan kwaya sai kaga tsuru ya fito, wanda inda za a hada dukkan wata hikima da duk wani ilimi na bayi gaba daya akan cewa halicci daidai da kwaya daya ko kwaikwayo daya a shuka ya fito sun yi kadan. Amma hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da zaran an shuka Allah sai ya fitar da shi. Dan haka Allah ya ce a fara'aitum ma taharusu a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, ku bani labari dangane da abin da kuke rami a cikin ƙasa ku binne na kwaya. Ubangiji ta'ala ya ce shin ku ne da wayanku da dabararku da hikimarku kuke tsirar da abin da kuka shuka? Am nahnu zari'un, ko kuma mu ne muke tsirar da shi? To shine anan manzon Allah ya ce falikal habbi wan nawa, ya Ubangijin da ke fasa kwaya domin tsuro ya fito wannawa, ya Ubangijin da ke fasa kwaikwayo don itaciya ta fita, kamar yadda ya ce inna allaha faliqul habbi wan nawa munzilat taurati wal injili, ya Ubangijin da ke ya saukar da attaura ga annabi Musa, sannan ya saukar da injila ga annabi Isa, wal qur'ani ya saukar da alqur'ani mai girma ga fiyayyen halitta shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam huwa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in, kamar yadda can yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan, sai yace a'udhu bika min sharri nafsi, ina neman tsari da kariya da kai min sharri nafsi game da muguntar kaina. An gane ko? Min sharri nafsi wato game da muguntar kaina, domin ita rai tana da mugunta. Rai ta bawa kala biyu ce, akwai nafsu mutma'inna sannan akwai nafsun shirira wadda ake kiranta al'ammaratu bisu. An gane ko? Akwai rai wadda take natsatsiya, wadda take umarnin ma'abucinta game da ayyuka na alkhairi, sannan akwai nafsun shirira mummuna kenan wadda ita kawai sai ayyuka na sabu. To dan haka wasu malamai suka ce ita an-nafsul lawwama ba wani kaso bane na daban, sifa ce ga waɗannan rayuka guda biyu, nafsun mutma'inna. Ita al-lawwama tana iya kasancewa sifa ce wadda tana kasancewa ga nafsun mutma'inna. Ita nafsun mutma'inna nitsatsiyar rai wadda take umurnin me ita game da ayyuka na alkhairi, kenan in baka yi aiki na alkhairi sai ta ringa zarginka, ta zama nafsul lawwama, wannan me yasa baka yi kaza ba? Sannan in ka yi aiki na zargi kuma sai ta ringa zarginka, in ka yi aiki na ashiya sai ta ringa zarginka me yasa ka aikata kaza, ka koma zuwa ga Ubangijinka. Sannan ita nafsul lawwama kuma tana kasancewa ga nafsun ammaratu bisu, wanda in baka yi aikata ayyuka na sako sai ta ringa zarginka me yasa baka yi ba, ai da ka yi kaza, kuma in ka ki hallo ta zarge ka. An gane ku? Kenan ta zarge ka akan in baka yi ba, in baka yi ba ta zarge ka, sannan ita za ta ringa ziga ka kuma cewa ka yi. To shine anan yace a'udhu bika min sharri nafsi, ina neman tsari da kariya da kai min sharri nafsi game da sharri da mugunta na kaina na raina, wa min sharri kulli dabbatin, ina neman tsari da kariya da kai game da muguntar dukkan wani abu wanda yake mai tafiya a ban ƙasa, hatta da wanda yake mai jin ciki ya shiga, kamar yadda yace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba, hatta da abin da ke jin ciki Allah ya ambace shi cewa dabba sunan shi, wanda asalin dabba kalima ta dabba a larabci shine kullu ma yadibu alal ardi, duk abin da ke tafiya a ban ƙasa shi ake kira dabba, dan haka mutum dan adam ma dabba ne. An gane ku? Domin yana tafiya a ban ƙasa, dan haka Allah yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, kamar yanda yace wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa allahu yarzuquha wa iyyakum, shine yace min kulli wa min sharri kulli dabbati, ina neman sharri game da sharri na dukkan abin da ke tafiya a ban kasa anda akizun bi nasiyatiha kai ubangiji na kai ne mai ruko da makwalkwatar kansa ma'ana duk wani abin da ke tafiya a ban kasa makwalkwatar kansa a hannun Allah take shine yace ma min dabbatin illa huwa akizun bi nasiyatiha babu wani abu da ke tafiya a ban kasa face kokuwar kansa a hannun Allah take in aka ce nasiya shine a Hausa ake kira madiga an gane ko madiga shine inda kan yaro in an aske zaka ga kamar misali yana lumfasawa to wannan wurin shine ake kiran shi madiga duk wani abu kenan wanda ke tafiya a ban kasa kokuwar kanshi a hannun Allah take shine yace wa min sharri kulli dabbatin ya ubangiji na ina neman tsari da kariya taka game da muguntar duk wani abu mai tafiya a ban kasa anta akhizun bi nasiyatiha kai kake rike da kokuwar kansa anta al-awwal kai ne ubangiji wanda yake na farko kai ne na farko falaysa qablaka shay'un babu wani abu gabaninka Allah shine farko amma farkon sa ba ta da farko an gane ku a cikin mu za a samu na farko amma farkon shi tana da farko a nan dukkan mu idan muka tsaya muka lissafa sai mu samu wanda yafi mu shekaru wanda yafi mu shekaru ai shine yana da farko sai mu ce shine da farko to kaga ai farkon sa tana da farko amma ubangiji ta'ala shine na farko amma farkon sa ba ta da farko shine mai risala yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un shine yace antal awwalu kai ne na farko fa laysa qablaka shay'un babu wani abu gabaninka kenan farkon ka ba ta da farko wa antal akhir kai ne na karshe domin komai zai kare yabar Allah subhanahu wataala fa laysa ba'daka shay'un kuma babu wani abu bayan ka ma'ana karshen Allah baya da karshe sai yace wa antal zahir kai ne madaukaki az-zuhur anan bi ma'ana al-ulu kamar yanda yace fa masfa'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqaba wa anta adh-dhahir kai ne madaukaki fa laysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai an gane ko shine madaukaki babu wani abu sama da shi wa anta al-badi kuma kai ne wanda yake koyayye fa laysa dunaka shay'un babu wani abu wanda ke kare ka tsakaninka wannan game da bayinka ma'ana babu wani abu wanda yake kare ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa koyayye ne idaniya ba ta ganin shi amma kasancewar babu wani abu wanda yake shamakance tsakanin shi da bayin shi yana tare da su ya san me suke aikatawa kuma yana da iko akan kamarsu shine yace wa antal baqi kai ne koyayye fa laysa dunaka shay'un babu wani abu wato tsakaninka da bayinka ma'ana babu wani abu wanda yake shamakancewa tsakaninka da su ikubi annidaina ya ubangiji na ka biya mun bashin da yake kaina wa agnini min al-faqr ya ubangiji na ka wadatar da ni game da talauci wannan yan tana daya daga cikin addu'o'i waɗanda suke na neman biyan bashi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawahu muslim al-imam muslim shi ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi malam yazo da shi domin tabbatar da daukaka ta ubangiji subhanahu wataala akan al-arshin sa domin shi yake sama da kowa da komai kamar yanda yace wa anta zahir kai ne madaukaki fa laysa fawqaka shay'un babu wani abu wanda yake sama da kai mun insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك